والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasi da ya gabata malai yayi bayani akan fifita yadda Allah madaukakin sarki akan waninsa wanda ya bamu babban misali shine na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda babu abinda bai gani ba saboda yana kokarin yana fifita yadda Allah madaukakin sarki akan yardan waninsa musamman na bada kansa da fita jihadi da tsayuwa tsayin daka wajen kisar da sakon Allah madaukakin sarki wannan duka isaru lillahi azza wa jalla ne ala gaini duk da yake ya samu kalubale da yawa na kiyayya daga yan uwansa da danginsa da ma kusan a ce duniya gaba dayanta to amma wannan bai hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da abin da yake yi ba domin neman yarda Allah to mataki na gaba ma da yake cewa wa in aghmat fihi almihan wa taqulat fihi almu'an in kana neman yarda Allah madaukakin sarki ko da a ce wato akwai manyan fitintunu da za su same ka komai girman su cewa kar su hana ka wannan neman yarda Allah kuma ko da a ce wahalhalu sun yi nauyi yace wannan kar ya hana mutum ma'ana malai yake fa innal mihnata ta'zumu fihi awwalan li yata'akhkhara man laysa ahli min ahlihi yace domin fitintunu wani lokacin da musiba da jarabawa yakan yi tsanani yayi girma ba dan komai ba sai dan ya zamanto an tantance wanda ba su kasance ma abota wannan matsayi ba sai kaga sun ja da baya dama kaman yanda wani yake faɗa cewa innama yu'rafu rijalu innama yu'rafu rijalu inda almihan ana sanin mutane ne ana gane ƙarfin imanin su ana gane wato tsayuwan su a lokacin da musiba ta zo a lokacin ne zaka iya gane wane ne tsaye wai ba tsaye ba shi yasa kaman misali lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da ayoyin jihadi a lokacin ne zaka gane waye mumini waye munafiki su munafikai da sun ji ayoyi suna saukana cewa a je a yi jihadi sai kaga idanuwan su sun kada hankalin su ya tashi a yayin da kuma su muminai suke farin ciki da murna da waɗannan ayoyin da aka saukar domin sun samu abin da suke nema na neman yarda Allah Allah cewa ya qulul ladina amanu laula nuzilat sura فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الممشي عليه من الموت هكذا ذلك إلى أن آيين تنسوك ذاك قام تنسي آتاش ومنسو بايدا الله سكيني ما بعد يجي فإذا احتملها ألوك تند مصيبة كي سنني باوا يئي زوري متى وتقدم كما يا قوتك يا يدئن يجي إن قلبت تلك المحن منهن ونن جربا ودفتن تنود مصيبو ذاسو ركت إيسو كما تزمن مشي كوتا معنانا توقكا نظم ذالة صلى الله عليه وسلم ده صحبان صدفت مصيبة تيز أناني ونن بساس بر أديني با أما ده ستحقولي ستجولي وأي يسام توقكا أبائي سوديني haka wannan musibin sai ya zama gaba dai ma kaman ba a taba yin su ba sai zama kaman ba su aka ma waɗannan azabtarwan ba haka sai ya zama sun samu daukaka to wannan shine sha'anin al'amarin yarda Allah duk mutumin da ya dauki hanya ta neman yarda Allah zai wahala amma kuma wannan wahalar za ta rikide za ta zama masa abin jin dadi wasarat tilkal mu'an auna sannan kuma waɗannan wahalhalu ɗawainiya da ya ta yi a cikin wannan wato tafiyar za su zama masa abin taimako shine kaman misali mutumin da zaka zo ka tsare shi kaman ka sa shi a gidanka so ka kulle shi kullun ka dinga mushi bulala goma. Idan kana mushi bulala goma kullun yana hakuri yana juriya, in ka kai wata kana masa, in ka masa goma ba zai sanka mushi bulala ba. Ko saboda me? Saboda jikin ya riga ya nuna ya saba da wannan. To shine kwatankwacin haka. Kamar misali yanzu idan aka zo ranan azumin farko, idan aka fara sallah ashan zaka ga wani ba zai iya jure wannan tsayuwar ba. Amma da an ci an yi yau an yi gobe an yi jibi sai kaga ya bi jikin shi sai ya saba. Ba ma wani zaka ga daga ranan farkon nan wasu suka zo ranan farko ba zai kara dawowa ba. Saboda ba zai iya jurewa ba. Da haka idan ka jure din to wannan zai zo ya bi jikinka, zai zo ya zama majin dadi. Har idan ma baka tashi kai sallar ba, ba za ka dinga jin nutsuwa ba. To wannan shine misalin da malai yake bayarwa, don haka cikin neman yarda Allah za ka samu wahalhalu. Kuma wannan sunna ce ta Allah. Ma'ana ba ka kaiwa ga samun yarda Allah matuƙar baka samu wannan jarabawa. Dole sai mutum ya samu wannan, sannan ya kai inda zai kai. Ya ce wa hadha ma'ruf, wannan abu ne wanda yake sananne bi tajriba, cikin gwaji. A wajen mutane na kowa da kowa a al'amura ma ke bantattu, a ga komai sai an wahala sannan kuma ake sabawa da shi. Yace fa innahu ma athara abdun mardatallahi azza wa jalla ala mardatil khalqi wa tahammala thiqala dhalika wa mu'natihi wa sabara ala mihnatihi illa ansha Allahu min tilka almihnati wal mu'nati ni'matun wa matara. Yace domin kuwa babu wani bawa da zai fifita yarda Allah madaukakin sarki akan yarda mutane bayin Allah, kuma ya jura wahalhalin da zai samu a ciki ya yi hakuri, face sai Allah ya musanya masa da wannan wahalar da ya samu, sai ya kuma ya zama masa ni'ima da kuma jin daɗi. Annabi Yusuf alayhi salam jefa shi da aka yi a rijiya, ai babban damuwa ne, babban jarabawa ne. A ce yanzu mutum yana da ƴan uwa, ubansu ɗaya shi ya haife su, su kama shi misali yanzu su je su jefa shi, ko kuma su kama shi su siyar da shi misali. Kana ganin wannan irin bakin ciki ne? Amma Annabi Yusuf da ya yi hakuri, me ya wannan abin ya zama? Su ne suka zo suka koma ƙarƙashinsa, ya zo ya zama musu wata garkuwa da kariya, suka samu ɗaukaka. Ko shi ya sa daga ƙarshe da suka gane cewa shi ne, shi bai nuna musu ba sai dai wasu alamu, suka ce a innaka la anta Yusuf, ko kai ne Yusuf? Hada ana Yusuf, ni din ne wanda kuka ce ba. Bai ce sun je ba, ya mance da abin da ya wuce. Ya ce wa hada ati, wannan kuma dan uwana ne. Ce kad manallahu alaina innahu man yattaki wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Shi ya sa su ma da kansu suka ce wallahi mun yi kuskure. Ya ce ba komai a kan Allah zai yafe mu. To kaga da ya haƙura da wannan wahalhalin da ya me ya samu, ya samu ɗaukaka. Haka duk wanda ya haƙura da neman yarda Allah zai samu ɗaukaka, kuma zai samu ni'ima wacce take ba ta da maƙura, ba ta da iyaka. Kuma mahaifinsa da ya yi ta kuka ya jure ya yi haƙuri a kan rashin Annabi Yusuf ɗin, daga baya ya ɗaukaka Allah ya sa Annabi Yusuf ɗin ya ɗaukaka shi. Mana ka ɗaura shi a matsayin da ƙila da bai tunanin wannan abu, duk da yake Annabin Allah ne. Haka Allah ya ɗaukaka su. To duk wanda ya yi haƙuri a cikin neman yarda Allah maɗaukakin sarki, sai Allah ya musanya masa duk wahalar da zai sha, sai ta zama masa ni'ima ce, sai ta zama masa ni'ima kuma ta farin ciki. Qala wa ma'unahu liqadri ma ta'ammala min mardati, gwargwadon wahalarka, gwargwadon yardar da za ka samu a wajen Allah. Shi yasa wanda ya fi kowa yarda a wajen Allah maɗaukakin sarki su ne annabawan, sun fi kowa shiga wahala. Za su wahala, ma'ana da al'ummarsu su wahala, su ba da rayuwarsu, su ba da lokutansu. To shi yasa suka fi kowa ɗaukakan daraja a wajen Allah maɗaukakin sarki. Ya ce fanƙalabat makawifuhu amana, da haka duk wanda ya yi haƙuri ɗin, in wani abu ne da yake razanar da shi yake tsoro, to zai rikide ya zo ya zama aminci da nutsuwa. Wannan tsoron zai kawo, wannan alƙawari ne na Allah. Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. da farkon sakon manzala sallallahu alaihi wasallam hu ya zike a daki a gidan Zaid ibn al-Arqam anan zike kuya ba su dawa ba zuciya mutum takwas ba kuma cikin dare da zaran alkujin ya kusa hudowa sai kowa ya sulale ya tafi gidansa da zafa waye gari suna tsoron kila ko an gansu haka ne ko to amma daga ƙarshe da bayan an yi hijira da sahabbai suka zo bayan hijira bayan an yi fatu Makka akwai wanda zai hana su kuma ambatan Allah to kaga Allah ya musanya musu wannan tsoron ya zama babu shi a mutum zai zo ya dawo abin shi baya shakkan kowa domin waɗanda suke hana sun Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su to kaga saboda hakurin da suka yi haka mutum ya yi hakuri ko yana cikin wahala in dai akwai kyakkyawan zuciya akwai neman yardar Allah madaukakin sarki to lallai wannan wahala za ta zo ta wuce in akwai tsoro tsoron zai zama aminci zai zo ya aminta zai zo ya samu aminci kuma zai samu yardar Allah ya zama ne yake cewa wato wannan tsoron nashi zai zama aminci wa ma dhannu aqabahu najatun kuma duk inda yake tsoron yake gudun cewa halaka ne zai zama masa tsira zai zama masa tsira annabi Musa da banu Isra'il lokacin da suka ji tsoron Fir'auna da suka zo bakin tekun nan suka tsaya Fir'auna bai iso ba amma suna ganin alamu yana zuwa inda ana hango kaman korar dawakansa a sama saboda yawan rundunarsa ta haka suna tsaye a bakin tekun suna cike da fargaba amma tunda akwai yardar Allah suka ce annabi Musa inna la mudrakun wallahi muna tsoro za a zo a same mu kala kalla ya ce a'a ai yarda da suka yi da Allah madaukakin sarki da wahalhalun da suka yi Allah ba zai tozarta su ba inna ma'iya rabbi sayahdi sai Allah ya ce a buɗe musu tekun sai aka buɗe sai kuma cikin farin ciki suka wuce suka samu aminci kaga wannan tsoron ya kawo wanda kuma yake tsorata su yanzu shine yake cikin tsoro dattin da suka fara shiga wajen suka gane cewa halaka ta zo su kuma shigansu ya zama musu mene ya zama tsira suna ganin kamar halaka ne yanzu duk mutumin da zai tsaya a bakin teku bayan shi zaki ga babban teku a gaba ya zai yana cikin halaka ko Allah ya bude musu kamar haka ne halin da banu Isra'ila suka samu kansu da Fir'auna dan su suna ce ma annabi Musa ma gara da sun tsaya ma Fir'auna ne ya kashe su shi da shi ya daure su ne ya kyale su amma ka wasu bakin teku ba su san menene abin nan din su ba to amma Allah madaukakin sarki cikin hikimar sa tunda akwai bayin Allah na kwarai akwai masu neman yardar Allah madaukakin sarki sai Allah ya ba su mafita Allah ya tsirar da su da haka abin da suke tsoron halaka ne ma'ana teku sai ya zama musu matsira haka nan annabi Musa tun san da mahaifiyarsa ta sa shi a cikin wannan abin tana tsoro tsoron ne ya koma ya zama sai ya zama tsira wanda take tsoron shi shine ya je ya raini ɗan nata shine Fir'auna shi yake tsoro kar ya kashe annabi Musa ko sai ta ɗauke shi ta sa shi a ruwa tana tsoro sai Allah ya kai shi gidan wanda take tsoron sai kuma Allah ya tsirar da shi sai shi wannan abokin gaban da ake gudun kar ya yanka shi tunda yana yanka ƙananan yaran banu Isra'il sai aka kai shi gidan kuma sai ya rayu a cikin gida wannan ba komai bane yardanta ne da Allah da kuma tsarkakanta domin ta jefa shi tana ne sakantancewa da Allah ma'ana Allah ya gaya mata cewa lallai zai dawo mata da ɗanta kaga sai ta yarda da Allah wannan yarda da Allah da ta yi da kuma ta yi biyayya ga Allah sai Allah madaukakin sarki mata sakamako sai ya tsirar da ita ya tsirar da ɗan nata saboda haka ba abin mamaki ba ne mutum ya rayu a hannun abokin gabansa matuƙar ya yi imani da Allah ya tsare imani da Allah abokin gaban kenan ba zai iya masa komai ba wannan yana nuna mana darasin cewa ɗan adam bai sai ma cutar da Allah bai saba ba kaga dai duk suna tsoron Fir'auna sai ya tashi a gidan wa a gidan Fir'auna ba kai sama ka taɓa shi ba ana tattalinsa in an dan ji motsin shi sai a ce waye taɓa yaron nan kuma ba yaron da ake so a kashe ne wannan kaga aikin Allah ne saboda haka dan adam wannan yana nuna mana cewa dan adam ba zai iya ma mutum wani abu ba inda zai iya yi da Fir'auna ya kashe annabi Musa to amma har yayi shekaru ya kai karfi ya girma ya kai kusan shekara 40 a gidansa bai iya masa komai ba kuma shi yake tsoron cewa zai tafiyar masa da mulkin sa da haka dan adam baya iya ma mutum wani abin da Allah madaukakin sarki bai ma ba kuma bai iya hana ma abin da Allah ya baka da haka duk wanda ya yarda da Allah madaukakin sarki kada ya ji tsoron irin waɗannan abubuwa ne abinda malai yake nuna mana anan kenan yace wa ta'abuhu rahatan kun kuma gajiya ne kai a cikin wannan neman yarda Allah sai ya zama ba ku yanzu misali gajiya da wahala shine mutum ya tashi cikin dare ya salla yayi azumi da rana shine nan shine salla shine waye wannan duk gajiya ne da wahala ko amma da zaran ya koma kabarin sa kuma me zai samu hutu wannan wahalalun sun zama mushi hutu to inda bai yi su ba kuma ya koma cikin kabari ba me za su zama masa ba zai samu nutsuwa a kabarin sa ba zai ji hadu da azaba ne ta Allah haka duk wanda yayi aiki zai huta wanda bai yi aiki ba ya hadu da aiki haka kuma kin yayi aiki zai huta wa mu'natuhu ma'una kuma duk abin da kai na dawainiya a ciki sai ya zama ma abin taimako ne wa baliyatuhu ni'ma in wata baliya ce wata musiba ce ta same ka a jikinka sai ta zama ni'ima a gare ka shine kamar misali wanda zai yi jihadi yayi shahada a wajen jihadi inda ya tsarkake zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai tashi ranar tashin alkiyama wannan raunin nasa yana fitar da jini launin ana ganin kamar launin jini ne amma kuma yana kamshi irin na turaren almin kaga wannan abu ya zama masa mene baliya ce musiba ce amma ta zama masa ni'ima wa mihnatuhu minha kuma jarabawan da za a masa ya zama masa kyauta ne wa tukhtuhu riban kuma fushin da zai yi da rashin jin daɗi zai zama yarda ne ya ce fa ya khaibatal mutakallifina wa ya dallata al mutahayyibin ya ce kai can waɗanda suka yi jinkiri ba su nemi yardar Allah ba wani yana gudun wahala ne ya ce ai akwai wahala ya aikin Allah da wahala eh da wahala amma kanka ladan zai koma da sakamako haza mana yace wa qad jarat sunnatullahi allati la tabdila la sunnar Allah ba ta canja ma'ana in Allah ya sa wata ka'ida akan bayinsa to Allah bai canja tsarinsa kenan duk wanda ya bi wannan zai samu wannan abin da Allah ya tsara haka sunnar Allah ba ta canja Allah yace sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila ba bai canja tsarin Allah da haka tsari ne na Allah cewa anna man athara mardatal khalqi ala mardati cewa duk wanda ya fifita yardan mutane ma'ana ya so mutane su yarda da shi koda Allah zai yi fushi da shi yace an yasqata alaihi man athara ridahu wa yadhulluhu min jihati sai duk wanda ya so ya fifita wani akan Allah to tsari ne na Allah madaukakin sarki wannan din sai ya koma ƙarshen sakamakon ya yi fushi da wanda ya fifita yardarsa sannan kuma ya koma ya ƙasƙantar da shi da wulaƙantar da shi ma'ana duk wanda ka yi masa biyayya domin ka saba ma Allah to wannan biyayyar da ka masa za ta koma ta zama ƙasƙanci wa yaj'alu mihnatahu ala yadayhi kuma sai jarabawa shi ta auka hannunsa shi wannan mutum fa ya'udu amiduhu zamman dan haka da yaban da yake masa sai ya zama zargi wa man athara mardatihi saqitan fala ala maqsudihi minhum hasal wala ila thawabi mardati rabbihi wasal wanda kuma ya fifita yarda ta wani akan Allah madaukakin sarki duk da cewa da fushin wannan din yace wannan shi bai samu abin da ake nema ba bai samu yarda Allah ba bai kai zuwa ga Allah ba kuma bai samu yarda wancan ba yace wa hadha a'jazul khalqi wa ahmaquhum wannan shine yafi kowa wauta a mutane Allah ya tsare yace wannan ka sani cewa kuma wannan karatun kaman malam ana karanta wannan abin kai zaka ce kaman yau ya rubuta saboda halayyar da mutane suke ciki yace mu sani abu ne wanda yake sananne cewa wai ka nemi yardan mutane mutane ka burge su yace abu ne da ba ka isa ba yace la mabdur ba ka da iko akan wani duk yanda ka kai ka burge mutane ba za ka burge su ba wannan sunna ce ta Allah ba ka taba burge dan adam dan duk abin da ka maza to ba zai wani zai ce bai yi ba ko shi din ma zai zo ya ce to ai abin mun riga mun gane ba haka ba da haka ba a burge dan adam ya ce la mabdur wannan abu ne da ba mai iko a kansa wala ma'bur kuma baka zakatar zata mutu akai ba wala ma'bur kuma abu ne da bai da wani tasiri yace fa huwa mustahil dan haka abu ne da bayyuwa kace wai ka burge mutun yau dan in kana ta kokarin sai ya yadda da abin da kake so ka burge shi to ba za ka taba burge shi ba to duk abin da kai shi a ganin sa bai cika ba indai dan adam shine ma da yake cewa balla budda min suqtihim alayka ba makawa dan adam bi yanda kai sai yayi fushi da kai sai za ka taba samun mutum da zai zama ma 100% ba bi yanda dan adam yayi wata sai ka ce a wannan ba yau ya bata mun ko yau ya mun abin da ban ji dadi ba haka ne ko a yanzu ka duba ma'aurata zaka samu kafin ayi aure ba za ka taba cewa za su saba ba ko amma in aka yi auren nan kila kwanakin farko ma abinda ake gani a waje sai zan ba shi bane a ciki sai a fara sabani ko zaka ba iya burge dan adam shi yasa wanda ba za ka iya burge shi ba ai ba bukatan ka nemi yardar sa zaka ka nemi yardar Allah madaukakin sarki tunda shi ke da kowa shine yace fala an yaskhutu alayka su yi fushi da kai mutane wanda yace akan mutane su yi fushi da kai kuma ka samu tsira da yardan Allah madaukakin sarki akan ka yace wallahi wannan ya ce gara ka samu yardan Allah ko da mutane za su yi fushi in duk duniya za ta yi fushi da kai in ka samu yardan Allah to wannan abin da ake so ke to abin da mutane da yawa ba su gane ba kan yace kai wani kuma ni ba na so na saba mishi ha to shi waye shi mutum ne kaman ka to ba gara ka nemi yardan Allah madaukakin sarki ba wa anfa'u laka min an yasqutu alayka wallahu anka ghayra rabi wannan shi yafi kaunuwa a gare ka fiye da a ce su sun yarda da kai Allah yayi fushi da kai akwai lalacewar da ta kai a ce mutum ya haɗu da Allah Allah yana mai fushi da shi wai mutanen da za su tashi su tsaya gaban Allah Allah yayi fushi da su Allah ya nesantar da mu daga waɗannan yace fa idza kana suqtuhum la budda minhu in ya zama cewa ba makawa dan adam sai yayi fushi da kai yace to fa afir suqtahum alladhi yanalu bihi ridalla to ka fifita wannan fushin nasu ka yadda zai fushi da kai dan ka sami yarda Allah wannan shine kamar abin da annaban Allah sai duk annabin da yazo sai an yi fushi da shi babu wani annabi da yazo mutanen da yazo musu ba su yi fushi da shi ba kaga inda ya biye musu za su yadda da shi amma kuma zai samu fushin Allah to shi yasa annabawa suka tsaya duk yanda za a yi da su ba sa daina annabi Ibrahim mahaifin shi ya yi fushi da shi ka san ba shi cikin mutane ba wanda zai fushi da kai ka ji zafin fushin da ya yi da kai illa iyaye ko to annabi Ibrahim mahaifin shi ya yi fushi da shi yace ya Ibrahimu a'rid an hada ko yace ya kai Ibrahim ka rabu da shi yace abin da kake aikata idan baka bari ba wallahi zan ma abin da baka tsammani sai yace salamun alaik aminci a gare ka mahaifina ne kai sa'astaghfiru laka rabbi inda da ne mai biyayya yace zan neman ma gafara a wajen Allah matakar bai hana ni ba amma na san abin da kake bata ni kaga inda a ce ana neman yardan mutum annabi Ibrahim da zai nemi yardan uba duk da uba yana ka abin da ba daidai ba amma tunda yaga saban Allah ne sai rabu da shi shi ma annabi Ibrahim din alaihi salam da yaga cewa uban a fata yake ba zai shiga ba sai ya fita hankar sa da yana masa istighfari yana masa istighfari yaga ba zai shiga ba sai ya rabu da shi a neman masa gafara a wajen Allah Allah ya ce ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu da ya tabbatar cewa wannan uban nashi makiyin Allah ne sai hannun riga da shi amma bai na bashi haƙƙinsa na girmama wa nan uba amma dai ba zai bi tafarkinsa ba da haka ya saba masa to da haka kaga ba wanda ake neman yardarsa kamar uba da uwa to idan da za ka nemi yardarsu ma'ana a kan fushin Allah to bai yi ba da haka ka nemi yardar Allah ko da iyayen za su yi fushi amma ka nemi yardar Allah to wannan shine abin da mutum zai samu tsira da ɗaukaka da shi kuma abu ne da ya yana da dalilansa Abu Huraira radiyallahu anhu yana daga cikin sahabbai da suka zo daga baya-baya suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da mahaifiyarsa amma ita ba ta musulunta ba amma shi yana musuluncinsa kuma kullun yana zuwa ya mata kyautata ban gida ɗaya suke amma jiran da yaje gidan tana fadan mummunan magana akan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko baya jin dadi kullun ranshi na baci da mahaifiyarsa amma mahaifiyarsa ce da haka wata rana dai abin ya ishe shi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yace abin da take yayi yawa tana fadan munanan maganganu akan ka da haka ina so ka roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da ita sai ce to yanda ka zo kana kuka zaka dawo mun kana dariya yace to yayi mata addu'a ko da ya koma ya same ta sai ta ce ai yanzu tashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah sai kuma ya dawo da gudu yana dariya kaga duk da mahaifiyarsa ce baya jin daɗin abin da take kuma ba zai yarda mata akai ba saboda mai saban Allah ne da haka komai kusancin ka da mutum inda ya zama yardarsa za ta gadar ma da fushin Allah to ka ajiye shi komai kiyayyar ka da mutum in ya zama wato kusantarsa zai gadar ma da yardar Allah to ka tafi da shi saboda haka a nan ma ne yake kawo mana wannan ƙa'idoji ya ce wannan sunna ce ta Allah don haka gara ka fifita yardar Allah maɗaukakin sarki a kan yardar mutane tunda abu ne da ba za a taɓa samun shi ba ya ce idan kuwa ba haka ba fa in hum radu anka ba'da hadha in sun yarda da kai wa illa fa ahwanu shay'in riga man la yanfa'uka riga mafi wulaƙancin abu shi ne ka je ka nemi yardar wanda ba zai taɓa yarda da kai ba ma'ana ɗan adam ba zai taɓa yarda da kai ba ko da ya yarda da kai yanzu an jima zai canja so nawa ake shugabanni da za su kasance da wasu mutanensu ma'ana ƴan fadansu ko mashawartansu washe gari su canja su ana canja ko ba a canja ana canja ko kabinet ma na gwamnati ake ai an canja ko saboda haka ɗan adam ba ka iya mata ba wani wanda za ka tafi da shi ka ce ka yi shekara kaza da shi shi kullum a cikin yarda yake da kai ba zai taɓa yiwuwa haka ba yace wala yadurruka sukutuhu fi dinika dan haka kuma ba zai cutar da kai fushin shi a cikin addini ba wala fi imanika ko imaninka ko lahiraka duk wanda fushin shi ba zai cutar da kai a addininka ba ba zai cutar da kai a lahiraka ba ba zai cutar da kai a yardar Allah ba to wannan fushin na banza ne amma wanda fushinsa zai iya cutar da kai a addininka da imaninka da lahiraka to wannan shine abun tsoro an gane ko yace fa in dar wata fi amrin yasirin fi dunya fa madarratu sukhillahi a'zam wa a'zam idan da zai iya cuta ma a wani abu wanda yake kankani ne a rayuwar duniya to wallahi fushin da Allah zai yi da kai ya ninka nashi ninkin bane haka gara ka nemi yardar Allah yace wa khassatul aqli ihtimalu adhal mufsidina lidaf'i a'lahuma adna al mufsadatayn lidaf'i a'lahuma yace a hankalce ma idan aka samu abubuwa na barna guda biyu ya zama ba makawa sai ka aikata daya wanda yafi barna zaka aikata ko wanda yafi karancin barna kai ne misali ka zo ka samu abincinka ma'ana wa dela ya taba yanzu zubar da abincin da kashe deran ka zame shi akai wanne ne yafi sai ka ce za ka bar shi ya tafi a kan ka zubar da abincin shi ka jane shi ya tafi kaga in ka zubar da abincin ai barna ne in ka kashe shi ma barna ne wace ce tafi girma ka bar shi ya yi rayuwa ita tafi girma gara ka kashe shi ko saboda in ka bar shi zai je bata wani abincin kuma ruwa gara ka kashe shi duk da kashe shin barna ce babba amma kashe shin yanzu ya fi kashe shin ya fi a kan barnata abinci ko misali yanzu mutum ne wanda ya saci mota an gane ko ya saci mota yana ta gudu da ita kuma duk wanda ya gani a hanya buge shi yake kai kuma kana gefe akwai matakin da zaka iya dauka zaka iya fasa glass din motar amma kana tsoron kar mai motar ya ce ka mishi barna yanzu zaka bar fasa glass din ne shi yayi ta barna ya kashe mutane ko wanne zaka yi a zaka fasa ai sai ka duba barnar da tafi karanci sai ka aikata ta saboda a kauce ma babbar barna kaga fata gida barna ne ko amma tsara rayukan mutane barin mutun ya kashe wasu fa babbar barna ce ka bar shi zai ci gaba da kashe mutane gane ko ko misali ka samu mutumin da bai da hankali ma hausaci da makami a hannunsa kaga in dai ka bar shi baka buge shi ba zai barna da haka a maimakon ka bar shi ya yi ta barnatar da mutane ko karya hannun ne ka yi don ka raba shi da makamu ya karya hannun shi barna ne amma ka bar shi ya kashe mutane ba wanne ne fi girma to yanzu wanne za a yi a bar shi ya kashe mutane saboda an taba shi za a ji mishi rauni a mishi rauni saboda a hana babban raunin da zai ma wasu misalan suna nan da yawa yanzu mutum ne kila yana da dabbar shi a gida kamar in kare a ce na kiwo ne ba a mallakan kare na gida na kiwo misali sai ya haukace ya mutum zai dafi ya kashe shi ko ya bar shi ya kashe shi saboda in ba haka ba zai barna zai iya yin barna to haka istikabu a kafa da kadi inda mutum ya ga barna kafi akwai barna akwai karama kuma ba makawa sai ka aikata daya a ciki to ka duba barnar da ta fi karanta sai ka aikata ta saboda me saboda ka tunkuje babbar barna sai ka tunkuɗe babbar barna kuma wannan ka'ida ce da in mutum ya amfani da ita a rayuwa ma za ta taimake sa domin abu ne guda biyu wannan ɓangaren barna kenan akwai ɓangaren amfani za ka iya samun abubuwa masu amfani guda biyu sun taru dukkansu suna da muhimmanci a wajenka kuma kowanne ba ka so ka bar shi to a nan sai ka duba wanda ya fi amfani ka ɗauka wanda mai ƙaramin amfani ne ka bar shi sai ka ɗau wanda ya fi amfani in gane ko sai ka bar wanda yake bai da amfani yanzu kamar misali an taɓa samun wani yanayi a garin nan aka ce an samu kafirai guda biyu duk su suka fito neman shugabanci ɗayan yana da sassaucin ra'ayi ɗayan yana da tsauraran ra'ayi amma fa dukkan su kafirai ne wa za a zaɓa mai sassaucin ra'ayi don wannan ba zai maka barna ba amma mai tsauraran ra'ayi ba wannan zai ba barna amma dukkan su kafirai ne sai ka duba barnar da ta fi sauki don ka tunkuɗe babbar barna da ita wannan ƙa'ida ce a rayuwa duk inda aka ɗauke ta kuma mutum zai samu sauƙi a cikin al'amuransa to shi ne ma ne ya kawo ta a nan don haka fushin mutum barna ce ba za ka ji daɗi ba wane ya fushi da kai fushin Allah ma in Allah ya fushi da kai ba ka ji daɗi da fushin mutum da fushin Allah ne ya fi fushin Allah ya fi girma fushin Allah ya fi girma a kan fushin mutum don haka kana so mutum ya yi fushi da kai ko kuma Allah ya fushi da kai wallahi gara mutum ya fushi da kai to shi ne ƙa'idar da malai ta mani da mutum ya yi fushi da ni da Allah ya yi fushi da ni gara in duk duniya ki ma gara ta yi fushi da ni abin da ya kawo mana kenan ya ce wa tafwitu adna almaslahataini li tahsili a'lahuma shi ne ɗaya bayanin cewa a gabatar da maslaha da tafi girma saboda ita tafi amfani in gane ko misali ne mutum ne ya kila yana neman abin da zai ci bai da abincin da zai ci kuma yana neman sutura da zai saka sai aka zo aka kawo mishi ga abinci ga sutura ya zaɓi ɗaya wanne ne ya fi mishi girma ya suturta kanshi ko ya ci abinci in bai ci abinci ba ba zai iya sa sutura ba da aka yi tsayar da rayuwarsa tukun ne ya ci abinci in ya ci abinci zai nemi sutura ko to irin wannan ƙa'idar da yawa yanzu a cikin mutane ba sa fahimtar ta mutum ne za ka samu yana da bukata a gidansa da wainiya ce ta 'ya'yansa ko ta iyalinsa zai ɗauki kuɗi ya sai waya ta 70,000 amma bai da abinci a gidansa ko iyalansa bai wadata su ba wannan yana faruwa da yawa zai ga mutum da wayoyi guda uku guda hudu ko ka ganshi da babbar waya ta 100,000 amma gidan shi in ka je ba abin da za a ɗaura shi dai damuwar shi waya-waya wanda ya ce ma shi waya yake so amma fa gidan shi ba ce ba ne kaga wannan bai iya gane ka'idar rayuwa ba ai da ka ban wayar nan babba ta 70,000 gara ka ban ta 500,000 ko 700,000 in kira waya da ita duk wanda zai kira da babba waya zan kira sauran in zo in yi bukata ta bai kowa to wani baya tunanin haka kuma mutane da yawa suna aukawa cikin asara musamman idan ya samu wani wadata ko wani yarwa sai idan shi ya rufe sai dinga kallon wasu abu ya manta da abubuwan da suka fi muhimmanci da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibda bi nafsika fara da kanka sannan kuma wani ya biyo baya da haka ka fara da kanka fara da gidanka tukunna haka ka sitirta gidanka biya zaka je ka sitirta wani awaji yani ibda bi nafsika sannan kuma summa al-aqrab al-aqrab haka wannan ka'ida ce ta rayuwa ko mutane da yawa ba sa gane wannan ka'ida din sai ga mutun ya faɗa cikin damuwoyi masu yawa yace fawazin fawazin bi aqlika dan haka kai amfani da hankalinka yace ka auna yace zaka gane yace kuma gur ayyul amrayni khairun fa atimu ka duba wanne ne ya fa alkhairi sai ka bibita shi yarda Allah ta fa alkhairi ko yarda mutane da yarda Allah da yarda mutane wace ce ta fa alkhairi gaba wa yarda Allah ta ji saboda haka sai ka ji yarda mutane sai ka ji yarda mutane ko da mutane za su faɗa abin da za su faɗa kuwa wa ayyuhuma sharrun ka duba wanne ne yafi tsananin sharri a kanka fabu'ud anhu sai ka nisanta daga gare shi yace fa hadha burhanun qat'iyyun daruri fi ithari ridan lahi ala ridan khali wannan dalili ne mai karfi da yake nuna mana a fifita yarda Allah akan yardan mutane komi girman wannan mutum kuwa komi matsayinsa yace hadha wannan kuwa ma'a annahu idza radiya Allah idan Allah ya yarda da bawa kafahu Allah mu'nata ghadabil khalqi in har Allah ya yarda da bawa to Allah ya tsare shi daga fushin mutane gaba daya idan kuma mutum ya yarda da kai Allah bai fushi da kai Allah ya fushi da kai to mutumin bai sai tsare ma fushin Allah ba amma in ka sami yarda Allah to wannan yarda Allah din zaka lamunce ma fushin mutane ba wanda yake da kai kuma yace wa idha athara ridahum lam yakunu mu'nata ghadabillah idan kuma ya fifita yarda mutane ba za su iya amince mishi da lamunce mishi fushin Allah ba shi yasa wasu daga cikin magabata kala ba'du salaf yake cewa la musana'atu wajhin wahidin aitaru alayka min musana'ati wujuhin kathira yace ka kalli fuska daya wacce take tsayayya ce ka zauna tare da ita kai mu'amala tare da ita da kyau shi yafi alkhairi fiye da ka tara fuskoki da yawa kace zaka yi kowa mu'amala da shi ne kyau saboda me guda ɗaya nan zaka yi mu'amala da shi ne amma dukkan sauran nan ba zaka yi ba ila in ka ma wani ba zaka ma wani ba dan haka yace to ka yi mu'amala da Allah shi kake yafi kai da sauran mutane gaba daya yaza yace innaka idza sana'ta zalika alwajhi alwahid kafaka wujuha kullaha idan har ka iya ta'amuli mai kyau da wannan fuskar guda daya to duk sauran fuskokin zaka iya ta'amuli da su a yanzu misali mutumin da shugaban kasa ya kusantar da shi shi kuma da ajiya yana so ya ce a'a wakilan shugaban kasan nan sai ya je wajen wani ya yarda da shi sai ya je wajen wani ya yarda da shi ya so duk sai ya yarda da su sai ya koma ya je ya kyakkyawan mu'amala da shugaban kasa kana gani wannan mu'amalar ba za ta sa duk waɗannan su mishi biyayya ba duk za su mishi biyayya ko suwaye ne ko mi yawan su ko mi yawan su za su mishi biyayya saboda me saboda matsayin wannan da haka yana da kyau a gane wannan shi yasa Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yace riba nafi gayatul zatudra wannan zance ne mai muhimmanci yace wallahi yardan mutane wata makura ce da ba a taba iya rukanta duk yanda ka kai baka sami yardan mutane in ka ku kowa kirki a duniya sai an zage ka in ka ku kowa kyauta a duniya an sai ya ce wani matsiyaci ne bai da kirki daka Imam Shafi'i yace yardan mutane wani abu ne da baka taba iya samu shi duk yanda ka kai baka sami shi in ka ku kowa iya gaisuwa wani sai ya ce wallahi bai gaida mutane to kan ka baka iya masa daka duk kirkin ka ba za ka iya ma mutum ba yasa yace yardan mutane abu ne da ba za a taba iya samun shi ba sai yace to ga mafita yace fa alayka bima fihi salahu nafsika falzamu kai dai ka nemi abin da zai gyara kanka ka rike da shi amma dan mutane wannan ba ka iya ba za ka iya musu ba wa ma'lumun ma da yake abu ne sananne annahu la salaha lin nafsi illa bi ithari ridha rabbiha wa mawlaha ala ghairi cewa ita zuciya ba za ta taba tsarkaka ba sai in ta bibi ta yarda Allah akan wani shine zuciya take tsarkaka annabawa da ne suka daukaka da neman yarda Allah mabiyan su da ne suka daukaka da neman yarda Allah sai zama sun daukaka duk da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangin su sun yi fushi da su saboda me saboda sun shiga addinin Allah amma sai suka fifita wannan addinin akan wannan akwai wanda suka rabu da iyayensu akwai wanda suka rabu da ƴaƴayensu akwai wanda suka rabu da matayensu saboda me suke nema yarda Allah daga su ba su yi la'akari da cewa wani ya yi fushi da ni su suna neman abin da za su samu ne na yarda Allah sai ya ce wa laqad ahsana abu firas wani mawaki ne ya ce wannan mawakin ya yi wani zance mai ma'ana sai dai ya yi mummunan abu saboda duk zancen da ya yi mai ma'ana din ya sa shi ne a wani bawa daga cikin bayan Allah bai sa shi ga Allah waƙe yake cewa kai canka inda za ka fi jin daɗi ma'ana ka fi komai daɗi amma rayuwata tana da ɗaci to wallahi ni haka nake so amma wani yake gaya ma fa sarkin shi yake gaya ma ya ce wallahi sarki ka fi komai daɗin ɗanɗano ni rayuwata fi komai daɗin ɗaci ya ce to ni abinda nake nema kenan kuma in dai za ka yarda da ni duk mutane su yi fushi da kai ni na samu abinda nake so su yi fushi da ni na samu abinda nake so kaga wannan da Allah ya gaya ma shike amma wani sarki yake gaya ma saboda an ga ya kusanci da sarkin ne sai ake zargin sa sai ya ce to wallahi ka dadada ni in yi daci shi ya fi soyuwa a gare ni kuma ka yarda da ni duk mutane su yi fushi da ni shi ya fi soyuwa a gare ni ya ce kuma inda a ce abin da ke tsakanina da kai zai zama ya daure alaƙata da kai ta yi ƙarfi alaƙata da mutane duk ta rushe to ni ban damu ba maganganu ne masu daɗi inda ya faɗe su ga Allah amma ga waye faɗa wani sarki yake gaya ma kaga wannan ƙaunar shi ta yi tsanani da wannan sarki ko ya ce in komai da komai na alaƙata da kai za ta yi kyau ko zan ɓata alaƙa da duk mutanen nan ya ce ban damu ba ya ce idan har ƙaunarka ma'ana kai yadda kana ƙaunata to duk wani abu ne a wajena mai sauƙi ne kuma duk abin da yake doron ƙasa ma ya zama ƙasa ni ban damu ba to shi ne ma da yake ka ga yayi maganganu masu ma'ana ana inda a ce kaman Allah ya ce yana ma neman yarda a wajen ya ce amma mutum ne to wannan sarkin ba zai yarda da shi ba za a iya zuwa kawo ƙorafi a kansa ya ce to ai wata rana ya faɗi kaza to sannan malam sai ya ba da bayani akwai abubuwan da suke taimakawa ka samu wannan ma'ana ka iya fifita yardar Allah akan yardan mutane ka iya nisantan fushin Allah ma'ana wato akan fushin mutane to malam ya ce akwai abubuwa guda uku wanda lallai su kadai ne za su iya ma taimako cikin fifita yardar Allah guda uku nan kuwa su ne tsibil udi wa husnul islami wa quwwatus sabri abubuwa ne waɗanda suke guda uku wanda malam ya kawo su a nan wajen na farko mutum ya zama ya tsarkaka na biyu ya kyautata musuluncinsa na uku ya samu ƙarfin haƙuri in dai yana da waɗannan abubuwan to lallai zai sami yarda Allah zai fifita yarda Allah akan kowaye haka duk wanda kaga ya fifita Allah akan wani ya fifita yarda Allah akan yarda ɗan adam to ka san cewa musuluncin shi ya kyautata musuluncin shi ya kyautata kuma yana da ƙarfin haƙuri ko da duk mutane za su yi fushi da shi zai fifita Allah a kansu a shi yasa Umar radiyallahu anhu wanda jiya mun dan karanta a cikin sa Umar radiyallahu anhu in duk duniya za ta yi fushi dai Allah zai yarda shi bai damu shi yasa kuma ya samu ɗaukaka Umar in ya tsaya ya bujire akan ra'ayi in dai na yarda Allah ne to in duniya za ta taru ba za ta canja shi ba shi ne mai yarda Allah shi yasa wani abu ya faru a zamanin sa a lokacin da ya tura wakilai zuwa wasu yankuna akwai ɗaya daga cikin wakilansa shi ne kaman gwamna a wani yanki na ƙasashen musulunci lokacin da ya je duk shekara Umar radiyallahu anhu yana khalifa yakan haɗu da su lokacin aikin hajji tunda ba irin zamani yanzu ba ne ba waya da haka nan ne kaɗai za su iya haɗuwa yakan ce duk wani wakilinsa ya yi ƙoƙari ya zo aikin hajji ko daga cikin baitul mal zai cire ya biya ya zo aikin hajji don ya sadu da su ya ji wani hali suke ciki yaya yankunan da suke da wannan wakilin nasa da yaje can kasar ya tafi da ƴaƴansa sai ya zama ɗaya daga cikin ƴaƴayensa wani abu ya haɗa shi da wani mutum na kaman wato gasa suka shiga ka hawan doki sai wani mutum wanda ake ganin kaman bawa ne sai ya tsere ma dan wannan shugaban ma'ana ya kasa shi da ya fita ta sai ya dauki gudana ya zazzane shi yace kai bawa ya za a yi kace ka wuce mu ƴaƴan manya yayi wani abu ashe mutumin ya fusata tun daga wannan kasar ya tashi ya tafi har wajen Umar a Madina yace ai an ce shugaba ne mai adalci ya tafi har wajen shi a Madina ya kawo kara yace ni fa ga karar da nazo da ita ba abin da ya fito da ni illa wannan yace idan an ba hukunci zaka yi zai ce kwarai zan yarda tafiya ce mai nisa fa shi kadai yayi ta saboda yana neman haƙƙinsa a take Umar ya aika ma wannan shugaban ya tura da dan sako ya je can kasa da yazo da wannan shugaban ke duk abin da yake yazo da shi da dan sa suka zo da shi da dan sa ko da suka zo suka samu Umar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gan shi ba ya da office office din sa kenan da mutane sai ya ce ina mutumin nan sai ya ce gashi nan sai ya tambayi wannan mutum ya ce ka san wannan ya ce eh ya san shi mana daga cikin mutanen sa wanda suke karkashin sa sai ya ce mutumin to faɗa abin da ka faɗa sai mutumin ya faɗa sai ya ce kun ji abin da ya faɗa haka ne suka ce eh haka ya ce ko kuna da jaha suka ce ba su da jaha sai Umar ya ce to shi wannan dan yanzu ya buɗe bayansa ya buɗe bayansa ya ɗauki bulala ya ba mutumin nan ya ce to karama daidai irin yanda ya ba ya fara haka kenan ya ɗauki bulalan nan ya nantsarka masa daidai yanda ya masa ya ce ka yi har sai yanda ya ishe ka ya ce ya yi daidai yanda ya ishe shi sai Umar ya ce to shi kuma uban nashi gwamnan kenan ya zo shi ma ya buɗe bayansa sai sahabbai suka ce ya Umar in ka yi haka ai ka rage daraja cewa abin nan gwamnoninka ba za a ga girmansu ba ko kamar yanzu dan wani shugaba ko dan gwamna ya zo da motar shi ya bi yara ya gudu ko ya faza muku wani abu ya gudu sai kai kara ba wajen gwamna za kai kara ba can sama misali kana ganin za a saurare ka wannan zamani ya wuce kida ko saboda haka Umar ya ce to shi ma ya dake shi to shi mutumin da yake mai adalci ne ya ce a'a ni wanda ya min abu shi na rama a kai kuma na gamsu Umar ya ce wallahi inda ka dake shi ba zan ce ma komai ba dan ba abin da muka tura su fi ce nan ba kaga me yake nema yanzu Allah da tsayar da adalci yace wallahi ba abin da muka tura su fi ba kenan yanzu yaushe har kuka zama sarakuna da za ku mayar da mutane bayi za ku ba bayi bane ya kuke to kaga wannan duk da sun hada shi yace kar kowa ya mishi magana sai an yi wannan hukunci kaga nan gaba wani zai kara ba wanda zai kara amma duk da aka taru aka so a hana shi bai hadu ba saboda me ko da mutanen nan za su yi fushi da abin da yake shi sai ya tabbatar saboda yanzu Allah ne da haka haka ake so mutum ya zama to duk wanda ya kyautata musulunci shi zaka ga wai dan dan adam zai yi fushi ko ka masa nasiha misali ko ka gaya masa gaskiya ka san da yawa yana faruwa wani sai ya ce kai wannan ina jin nauyin in gaya masa wani nauyi zaka ji mutum ne ko ka duba Allah da aka saba ma misali zaka sai ka duba girman Allah din sai ka ga cewa to yanzu in baka gaya masa ba duk randa ya tashi da kai da shi a gaban Allah bai san wannan hukuncin ba zai ce ai wani ne bai gaya ba zai kafa ma hujja to amma in ka gaya masa duk fushin da zai wallahi bai wuce na wannan lokacin ba ya kare mutum ne ya abin da ba daidai ba ka jira shi ka gaya masa to duk fushin da zai yi na wannan lokacin ne kuma ya wuce kenan kuma zai dinga ganin darajarka a cikin idanuwansa saboda zai gane cewa lallai kai kana gaya masa gaskiya kuma zai san kana kaunarsa saboda haka kada ka dinga tunanin cewa wani zai yi fushi ba zan gaya masa ba ko wani zai yi fushi ba zan gyara masa ba ko a'a ina tsoron kar wani yi fushi da ni ka duba mahalicinka to shine abin da malam yake nuna mana anan insha Allah darasi na gaba za mu ji bayani akan waɗannan abubuwa guda uku da ya ambace su anan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan kasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya a cikinta da aminci waɗannan zaɓuɓɓuka da suke gabatowa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a yi sulafiya a gama sulafiya duk wani abu da zai kawo tashin hankali a cikin wannan ƙasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mana shi da abin da zai kawo zaman lafiya da nutsuwa da aminci muna roƙo Allah ya tabbatar mana da shi Allah ne mai iko akan haka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.